الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komi da ya hada fuskokinmu a wannan matattara mai albarka ɗaya daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wata'ala, wannan fitaccen masallaci da aka fi sani da masallacin Mustapha Bawa. To, muna fatan da Mustapha Bawan da sauran magabata irin su Malam Tirmidhi waɗanda suka rasu, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Mu da muke cikin halin rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gamdakatar mu cika da imani. Mun tattaru a wannan yammaci na Asabar daren Lahadi, yau muna 14 ga watan Zulhijja, ga watan Al-Muharram, shekara ta 1446 bayan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. A kidayin miladiya yau muna 20 ga watan 7 shekara ta 2024. Mun tattaru da manufar fayyace hutuban da aka gabatar na Idi, wanda aka gabatar da ita ranar 10 ga watan Zulhijja a shekara da ta gabata, wanda a kidayin miladiya a wannan rana 16 ga watan 6 shekara ta 2024 an gabatar da sallar Idi. Kuma a shar'ance, in an gama sallar Idi akan gabatar da khutuba. To, khutuban da aka gabatar ɗin ita ce ya kamata, ko kuma muka zauna da manufin mu fayyace ta, mu ƙara fito da waɗansu abubuwa wanda a wancan lokaci ba mu samu damar fito da su ba. Muna fatan waɗanda suka faɗi tashi don ganin wannan zama ta tabbata, to Allah ya ƙara musu haske, ya ƙara musu basira. Jagororin wannan masallaci da dattawanta da matasanta da ƙananan yaranta da mutanen da ke wannan yanki ma gabaki ɗaya, Allah ya ƙara musu albarka. Allah maɗaukakin sarki ya azurta su da daɗaɗa, ya nisanta su da munana. Allah ya taimake mu akan tarbiyyan kawunanmu da ‘ya’yanmu da iyalanmu, ya kuma sada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin gidan aljannan Firdaus ranar tashin alkiyama. Wannan khutuba da aka gabatar takenta shine at-tafa'ul. Ma'ana at-tafa'ul shine arishi, shine taken khutuba. Abinda yasa muka zaɓi mu gabatar da wannan khutuba a ranar sallah, ranar da take gama gari, kusan wannan rana ta fi faɗi fiye da ranar juma'a, saboda ana iya samun masallatan juma'a 4, 5, 6, 7 su tattara a wuri ɗaya domin gabatar da sallar Idi. To, sai muka zaɓi mu gabatar da darasi wanda ke da alaƙa da arishi. Me yasa muka zaɓi wannan take? Da manufar muzabarar da al'ummanmu, da manufar mu sa al'ummanmu miƙi, mu lalubo mafita a cikin rayuwarmu, mu kuma taimaki al'ummanmu, mu ƙi miƙa wuya ga shaiɗan, mu ƙi miƙa wuya da zuciya, mu ƙi miƙa wuya ga shantakewa da mummunan zato ga Allah ko ga bayin Allah, mu kuma kore duk wani abin da ya rabu da wannan. Sai ya kasance al'umman mu ta zabara, ta ninki, ta yi aikin da zai taimake ta, ta fita daga cikin irin halin da take ciki. Wanda zai iya cewa menene halin da al'umman take ciki? Ai, sananne ne. Akwai abin da ƙila yanzu in na ce halin da al'umma take ciki, abin da zai zo a cikin tunanin waɗansu daga cikinmu shi ne hali na ƙunci da talauci da rashi da addabi al'umma musamman a waɗannan lokutan la shakka yana ciki amma kafin shi an fajarta al'umman mu da rashin ribatan ni'iman tunani da Allah ya ba mu alhalin muna da al'umma masu basira masu hangen nesa masu tunani mai zurfi amma ba ma ribatan wannan wannan ya sanya alkhairi da yawa ya guje mu al'umma sannan har wala yau al'umman mu ba ta kimanta ilimi wannan wata jarabawa ne da aka yi mana ba ta kimanta ilimi da masu ilimi in nace ilimi da masu ilimi kar ka dauka ina nufin wa ilimin addinin musulunci kawai ka hararu ilimin da fadi shi domin a cikin wannan al'umman ne akan samu wani matashi ya kera jirgi da remote control ya kuma tada jirgin jirgin ya shawagi a gari kowa ya gan shi amma iya basiran shi a nan ta tsaya ba za a gayyace shi ba ba za a karfafe shi ba ba za a taimake shi ba ballantana ya haɓaka wannan tunanin tunanin ya haifar mu al'ummanmu da moriya mai tsoka a garuruwanmu da dama an sami irin wannan an samu a Zaria an samu a Kano an samu a Sokoto an samu a Niger an samu a Katsina samun garin musulmi da ba a sami irin wannan basiran ba yana da wahala to amma har yanzu kuma al'ummanmu ba ta ci moriyan wannan basiran da Allah ya ba ɗaiɗaikun ƴaƴanmu ba sannan an jarabci wannan al'umman da rashin miƙewa a yi aiki idan an gane karatu shi ma kamar yadda na ce kar kai tsammanin ina nufin karatun addinin musulunci kawai abin ya fi haka faɗi ilmoma da yawa da aka san su amma kuma an jarace mu da rashin aiki idan kana sauraron masana ƙwararru suna bayani akan yadda za a yi a samar da abinci a ƙasa sai ka ga ga abinci na miliyoyin tan-tan-tan na buhunhunan abinci ya mamaye ƙasa amma a bayani kawai ba shi a ƙasa ko kuma idan kana samun waɗanda suka san tattalin arziki suna bayani yadda za a farfaɗo da tattalin arziki a Najeriya amma wannan iyakan shi a ilimi na faɗi da rubutu amma babu shi a aiki in ka samu waɗansu suna bayani akan siyasa da irin hanyoyin da in an bi za a getta siyasar Najeriya za ta yi tsafta za ta yi kyau za a yi nagartacciyar siyasa sai ka ga kai inda za a bi shawarwari da waɗannan ƙwararrun suke badawa to da za a fita daga halin da ake ciki amma wannan ya tsaya ne kawai a tattaunawa da ma'aikatan gidan rediyo ko kuma ga dubbe wanda dama ta bashi amma shi karan kansa ne wannan bayanin inda ka tasa shi a gaba ka ce to yanzu an zo a tashi daga duniyan ilimi a dawo duniyan aiki ka tasa shi a gaba to ba za a ce makoni ba to waɗannan su ne jigajigan matsalolin da suka addabi Najeriya kafin mu zo muna baccin ma yunwa da fatara don rashin waɗannan abubuwan da muka faɗi shi ya haifar da yunwa da fataran da niyatan da rashin tsaron da duk wani abin da kake tsammani wannan al'amarin shi ya haifar da shi ba amfani da tunani ballantana a sami ilimi a mafi yawan lokaci waɗanda Allah ya tsaga da rabansu suka sami ilimi iyakanta a ilimi a baka ko a rubutu babu aiki rashin aiki ya gurɓata mana gwamnati rashin aiki ya gurɓata mana matasa rashin aiki ya sanya muna ji muna gani za a ƙera miyagun ƙwayoyi na sanya maye daga kudancin ƙasar nan a ingizo shi ƙasar nan a arewacin ƙasar nan a haɗa kai da ɗaiɗaikun 'yan arewa mutumin Kaduna a hada kai da shi a saida ma mutanen Kaduna da ƙwayen da za su sha su zama mahaukata. Mutumin Kano a hada kai da shi a cutar da mutanen Kano. Mutumin Zamfara a hada kai da shi a cutar da mutanen Zamfara. Idan mun fito mun ce muna da yawa, ɗan arewa mun kai mu miliyan 150. To amma kuma abin banta kai ci kila kashi 2 cikin 10 ɗan ta'amuli da kayan maye ne. Da haka ba za a cimma komi da su ba. Sai dai ma su cutar da al'umma. Dan in an gyara su za su bata. In an daidaita su za su gurbata. In an so ai aiki su za su hana. In an so a tafi sak su za su jawo mana tangarda, su jefa mu a cikin kuyya. Mu kasa hawa kan kwalta sosai. Waɗannan matsaloli da suka mamaye ƙasa sai ya haifar da wata babbar matsala. Waɗansu kawai sun riga sun yi saranda. Sun yi ƙauyaci shike nan ƙasan nan alkhairi ya ƙare mata. Ƙasan nan an faɗa cikin halin da yake ba za a taɓa fita ba. Sai waɗansu kawai sai suka kama hannunsu kowa ya riƙe. Wannan sai ya sanya duk wanda zai magana a kan Najeriya. To babu fata na alkhairi daga bakin shi ko daga zuciyarsa, sai dai mummunan fata ko kuma ya faɗi sharri. Wannan ya zama tun daga kan shugabanninmu, in suna batu a kan ƙasanmu sai ya kasance suna faɗi ne amma ba daga zuciyarsu yake fitowa ba. Ɗaiɗaikun talakawan Najeriya, duk abin da aka kawo cewa za a yi shi a Najeriya ko an fara shi a Najeriya ba wanda zai faɗa alkhairi. Saboda wancan cutar da ta riga ta kama ɗan Najeriya, cuta ce sosai, ta fi HIV, ta fi hepatitis cutarwa, ta fi kansa, kifa, to ta riga ta kama ɗan Najeriya. Da haka yanzu idan aka zo aka ce ma ɗan Najeriya gwamnatin tarayya tana nufin za ta yi kaza, zai ce maganan banza ne, ai ƙarya ne, ba zai yiwu ba. Idan aka zo aka ce gidan majalisa suna son su yi ƙuduri wanda zai haifar da maslaha kaza, ɗan Najeriya zai ce ƙarya ne. In aka zo aka ce kotuna ana son su ɗauki mataki na kaza domin gyaran ƙasa, ɗan Najeriya zai ce ƙarya ne. Tun a matakin tarayya, a matakin jiha, a matakin ƙananan hukumomi, har abin ya shigo a cikin rayuwarmu ma na yau da kullum. Kusan kaman mun kai ga ɗeba tsammani daga rahaman Allah, kaman mun kai ga sallama ma shaiɗan, sallama ma mummunan tunani da kuma mummunan zato ga Allah subhanahu wa ta'ala. To duk al'umman da kuma ga cututtukancan ta faɗa musu, sannan kuma ya haifar mata da wannan ƙatuwan cutan, to wannan al'umman tana da buƙatuwan a yi aiki ne tuƙuru domin a fitar da ita daga wannan mugun tunanin tukuna. A ba mu ƙarfin gwiwa, a nuna mana cewa al'umman nan za ta iya fita daga cikin halin da take ciki, za ta iya tashi daga talauci ta koma arziki, za ta iya tashi daga rashin tsari ta koma kan saiti, za ta iya tashi daga kan mummunan shugabanci ta koma kan nagartaccen shugabanci, za ta iya tashi daga kan katafaren jahilci da ya yi ma al'umman yawa a samar da ilimi ya yalwata. Za a iya samun abubuwa su daidaita a ƙasanmu irin yadda muka ga sauran ƙasashe abubuwa sun daidaita musu. Me yasa? Saboda ai su ma ba mala'iku daga sama ne suka sako suka gyara musu ƙasan ba. ‘Yan ƙasan su suka yi fafutuka suka gyara ƙasan. Gwamnati ita ta tsaya kai da fata har ƙasashen nasu suka daidaita, kuma gaya nan suna cin moriyan daɗin kyautatan ƙasashen nasu. Mu kuma abubuwan nan ba su kyautata ba, muna nan muna ɗanɗana uquba da azabar rashin kyautatan matsala. To sai mu zauna mu riƙe hannu mu dawwama a cikin wannan hali? A'a, ba za mu yi haka ba. Sai mu sallama ma shaiɗan ya kai mu ya baro? A'a, ba za mu yi haka ba. Sai mu sallama ma mummunan zuciya da mummunan tunani? A'a, ba za mu yi haka ba. Ya za mu yi shi ne at-tafa'ul, arish. ina kun ji kissan wannan taken da makasudin yin wannan khutuba akan wannan taki shi yasa khutuban a gaban farko babban abin da ta maida hankali akai shine ta fara da kalman cewa almu'minu la ya'asu abadan duk iya yadda abubuwa suka kai gari ke cewa suka caccanza mummuna ya mamaye kyakkyawa har ba a ganin kyakkyawan to duk iya yadda dai al'amari ya kai to mummuni baya ɗiba tsammani daga rahaman Allah mummuni baya ɗiba tsammani daga rahamar Allah duk irin halin da ya shiga wannan ya sanya har malaman fiqh suna da wata magana cewa idan da ka fada ruwa ruwan da yake ba wanda zai iya tsamo ka kila ba ma kowa a wurin to haramun ne ka ce to na dai tabbatar da tunda na fada wannan tekun ba wanda zai tsama da ni gara ma kawai in kar ma in iyo kai in yankai kawai in sallama kawai in nitsa a karkashin ruwa in mutu saboda na san dai mutuwa ta tazo malamai suka ce duk wanda ya wannan yi haramun ya saba ma Allah me ya Allah dora maka kai ta fandan fandan kai ta yankai kai ta iyo babban manufanka shine in kubuta idan Allah ya gajiyar da kai har ka kasa sai ka mutu to kana da hujja a gaban Allah amma kawai abu ya zo maka sai ka miƙe sai ka ce shikenan na tabbatar da na mutu na lalace dan ba ni iya tsama da ni malami suka ce haramun ne wannan kofofin ni'imar Allah suna da yawa kofofin ni'iman Allah suna da yawa akwai yadda za a yi Allah ya tsama da kai ko za ku gani akwai hanyar da Allah zai iya tsama da mutum idan ya fada irin wannan yanayin wallahu ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir irin wannan manzon Allah har ya bada misali yace Allah yana farin ciki da bawa idan ya tuba tamkar mutumin da yana cikin tafiya a cikin abin nan me suke kiran shi sahara sahara ka san kana iya kallon kilomita 100 nan iya ganin ka ba gida gaba ba gida baya hagu da dama gabas da yamma kudu da arewa kana tafiya akan abin hawanka kawai ka tsaya ka huta kawai ka farka ba abin hawan abincinka da abin shanka da komi da komi naka yana kanta ga ta kuma bata inda abin tsoron yake shine za ka iya kallon kilomita 100 a nan 100 nan 100 nan 100 nan duk kawai ga babu wannan abin hawan kaga kenan ya nuna ba ta kusa ta yi nisa to a wannan lokacin mutum sai ya ga kawai to shikenan bari ya sallama kawai mutuwa yake jira kawai yana farkawa sai ga abin hawan a gabansa wa ya dawo da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da ita ta wata hanya wallahu ala kulli shay'in qadir idan da za mu tsaya a nan ne ta buga misalai to za ka ji misalai masu ɗaura kai masu ban al'ajabi wanda ya faru a cikin al'umma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saba ma ɗabi'an da ya gina ɗan adam ya zo da tallafin shi akan bayin Allah nagartattu burin ɗan bada waɗansu misalai a taƙaice kuma a gurguje mun san ƙissan na na Maryamu da aka keɓe ta a masallaci annabi Zakariya ya keɓe ta a masallaci amma kullama da khala alaiha Zakariya al-mihrab wajada indaha rizqan duk lokacin da annabi Zakariya ya shiga wurin nana Maryam sai ya samu wani arziki wani abinci na nagarta wanda ba a samun shi a irin wannan lokacin sai ya samu a tare da ita qala ya Maryamu anna laki hadha wani amsa ta bashi huwa min indillahi inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab sai ta mishi daga Allah yake kenan bai gagari Allah kana kwance a ɗakin ka Allah ya saukar maka da abinci ba tunda Allah ya yi ma waɗansu bayan Allah an gani to kai ma bai gagara Allah ya maka ba amma ka natsu ka aminta da Allah kun fahimta dauki ashabul kahfi da suka kwanta bacci na shekara 309 kamar da suratul kafi ya kawo walabithu fi kafihim salasami'atin wa zadu tis'an shekara 309 kuma Allah ya musu wani tagomashi wata rashamsa idza tala'at tazawaru an kafihim zata lamin wa idza gharabat taqarabuhum zata shimal wa hum fi fajratin minhu sai Allah ya kai su wani irin kogo wanda suna samun vitamin din da ya kamata a samu daga zafin rana idan rana ta fito Allah zai sa idan ranan akan su in za ta fada Allah zai sa idan ranan akan su wanda vitamin din da ake samu daga rana to su ma suna samu sannan wa nuqallibu zata al-yamin wa zata al-shimal saboda tsaban gata sai Allah ya sanya suna iya juyawa hagu da dama suna baccin amma in lokacin sun mutu fa mutuwa in lokacin juyawan su dama sai Allah ya juyar da su dama in lokacin juyawan su hagu yayi sai Allah ya juyar da su hagu wannan abu ya saba mutun dan adam amma dai Allah ya yi wanda ke nuna maka cewa in dai an sallama ma Allah shi ma Allah yana shirye irin waɗannan abubuwa dubi yadda Allah subhanahu wataala ya kashe wani mutum ya shekara 100 a mace sai kuma Allah ya rayar da shi lokacin da ya samu wani tunani anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha da yaga wata alƙarya ce rugurugu sai fara tunani za a yi Allah ya rayar da wannan alƙaryan bayan ta rugurugu shine sai Allah ya nuna mishi darasi sai aka kashe shi shekara 100 sannan sai aka tashe shi aka ce to ka san kwana nawa kai yace ai kai yini rabin yini ne sai Allah ya nuna mishi ya ce to kalli jikinka kawai sai ga ƙasa nan ya tashi ya haɗe da ƙasa a can kura nan ya taso ya haɗa nan kawai sai ga jiki ya tashi da izinin Allah sai ga jikin shi na abincin shi jikin ta tashi da izinin Allah har akwai abincin a ciki wannan abu ya saba mu tunani amma kuma wallahi ala kulli shay'in qadir wannan na dan bada misalai ne inda zamu ta bada misalai akwai misalai da yawa wannan a cikin rayuwar waɗansu daga cikin waliyan Allah kenan to ko a cikin malaman mu na Allah akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya rika musu irin wannan abubuwan na tagomashi in dai sun maida al'amarin sa ga Allah ko a cikin mu nan akwai mutanen da yake yana nufin mutanen da muke rayuwar mu yau akwai mutanen da Allah ya rika musu irin wannan tagomashin yayi abin da yake ya saba wa abin da tunanin dan adam ke iya tunani domin kawai ya faranta mu ɗansu daga cikin masoyin shirai to wannan ya sanya mummuni baya yanke kauna duk iya yadda jarabawa ta yi girma duk iya yadda bala'i yi yawa duk iya yadda wato bakin ciki da damuwa da tashin hankali lokacin ya tsawo to mummuni baya yanke kauna duk iya yadda radadi ya zake mu al'umma mummuni baya yanke kauna daga rahaman Allah sannan baya munin rasu ga Allah yana nan yana tana da cewa Allah fa ar-rahmanu ne Allah fa ar-rahimu ne Allah ar-ra'ufu ne Allah at-tawwabu ne duk waɗannan sunayen na Allah waɗanda suke nuni akan tausayi rahama jin kai yafiya afuwa daga kafa gafara duk mummuni kan taro su ya tattara su a gaban sa haka yake fassara Allah kafin ya fassara Allah ne uquba sai ya fassara Allah ne rahama da jin kai so 99 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala yana cewa rahama ta tarin jayi fushi na to sai ya rinjayar da rahaman Allah da budi daga Allah da cin nasara daga Allah kafin ya dawwamar da uqubar Allah subhanahu wataala a cikin zuciyarsa shi yasa mummuni a har kullun yana fatan alkhairi ne matsala na faruwa to a lokacin kuma ƙara kwadayin shi akan alkhairi zai karu mummuni yana watsi da khayal da wahani mummunan tunani da kuma tunani a baibai tunani sama da ƙasa mummuni baya dawwamar da kanshi akan wannan yayin da yaga abubuwa sun tsananta sai zaton shi ya koma ga Allah cewa yanzu haka cin nasara ta kusa yana tuna fadin Allah subhanahu wataala am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa'u والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله في الله شيء الا ان نصر الله قريب ان جرجزاسو ان وهلشيسو ان جرجشيسو ده ياكي ان جرجشيسو ده يموا شينه مسكوم الباساء والضراء الباساء ياكي ياكي ده تلوشي ده يموا والضراء ده يموا ده تاشي تاشن هنكولا ga kuma an girgiza su tsoro ya fada musu har sai da ta kai ga annabi da wanda suke tare da shi suna cewa mata nasarullah ya Allah ka yaushe ne taimakon ka zai zo muna dai cikin tsananin bukatun taimakon nan ya Allah sai Allah ya kwantar musu da hankali tunda sun maida al'amarin ga Allah ba su dauka wayansu da dabarar su za ta fitar da su ba sai Allah ya ce inna nasarullahi qarib taimakon Allah da budi daga Allah da cin nasara daga Allah tana kusa akwai wata kissa a cikin alqur'ani mai girma wanda Allah ya hakaito mata ya hakaito mana ita mun kawo wannan ayan a cikin wannan khutuban abin da ya samu mummune ranan yakin ahzab walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima Allah ya ji kan mummune sahabbai Allah ya gafarta musu Allah ka yadda su Allah ya ce mana lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba yayin da mummune sahabbai suka ga cincirun dan kafirai akan su kun tana hadin gwiwa ne tsakankanin yahudu da tsakankanin mushrikan quraishawa da kungiyoyin su da garuruwan su da kabilun su suka yi cincirun do suka zo kawai ana son ayi ma manzon Allah su san kwaf daya dishi da sahabban sa suka zo suka yi cincirun do aka mamaye garin Madina ana nufin kawai a darkake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da shi da sahabban sa to yayin da sahabbai suka ga wannan cincirun da rundunonin kafira qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu nan take sai sahabbai duk sai suka maida al'amarin su ga Allah sai suka ce wannan ita ce ranan da Allah da manzo yayi mana alƙawarin sai ta zo an dandana mana kuda Sayyidina Abdullahi dan Abbas yace ayan da suke nufi alƙawarin da Allah yayi musu cewa sai an samu wahala shine wancan ayan da muka kawo masatul ba'sa'u wadarra'u wazulzilu hatta yaqula rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullahi sahabbai sai suka fahimci wannan jarabawan ita ce Allah yayi alƙawarin za ta zo kuma gashi ta zo din shine al-Imam Ibn Kathir da yake fassara wannan jarabawan yace mina libtilai wal ikhtibar wal imtihan jarabawa da fitina da kuma wato wahalhalu da zasu zo sai yace allazi yu'iqibuhu an-nasr al-qarib wanda yake bayan shi kuma akwai cin nasara akwai fatahi nan kusa da izinin Allah to yayin da mummune suka ga wannan jarabawa ta zo musu sai suka yanke kauda daga rahman Allah a'a sai suka koma tsine ma junansu da zagin junansu a'a sai suka koma aibanta malamai na Allah a'a ne suka yi sai suka ce hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah ya faɗi gaskiya sai ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima wannan halin da suka samu kansu na kunci da wahalan sai ya ƙara musu imani sai ya ƙara musu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala daka idan Allah ya jarabci bayi ya dandana musu kuda ya jarabce su da talauci da rashi da kakanika da rashin tsaro to abinda za a yi imanin wa tasliman imanin mu ya karu mu kauyen mu ga dokokin Allah ya karu ba kan gare mu Allah subhanahu wa ta'ala da bata malamai na Allah jama'a musulmi ko mun fahimci wannan da kyau shi yasa babu shakka akwai ahadas abubuwa masu rikici musajjadat bakin abubuwa nawazil sabbin abubuwa masu radadi mutaghayyirat abubuwan da suka caccanza dabi'u suka canza hali da yanayi da aka sani mai kyau duk sun faru a cikin wannan kasa ta mu a cikin al'amarin addini da cikin al'amarin rayuwa cikin al'amarin addini dai shirka ba irin kofar da ba ta shigowa bid'o'i suna ƙara hankoro, suna ƙara bunƙasa a cikin rayuwa. Kuma ga yinan abubuwa masu raɗaɗi, masu nauyi, masu wahala, wanda yake a gaba ɗaya ko a zama ɗaya ba ka iya ma fahimtar su, ballanta naka fassara su. Yanzu in aka ce matsalolin da Najeriya ta shiga ciki, ina ne bakin zara, ya za a yi a gyara? Ba wanda zai iya zama ɗaya ya ce maka ai ga matsalan, ga yadda aka samu asalinta, kuma ga ana bin hanya kaza za a gyara. Wai yana da wahalan gaske. Masana Allah za su zauna su kalli abubuwa, sai dai su kalli sashi su ce in aka yi kaza, aka yi kaza, aka yi kaza, za a iya samun sauki. Wani ya kalli gefe guda ya ce in aka yi kaza, za a iya samun sauki. Wani lokaci ma a bi abubuwan ba kuma za a samu saukin ba. Da aka fassara su ma yana wahala. Ballantana shawo kansu, wannan ya haifar da abubuwa na ɓanna, wannan ya haifar da damuwa da ƙunci, ya maida mu baya a ci gaban ƙasanmu, ya jefa mu cikin ni'asu da ƙaƙanikai. To sai dai duk da haka, alkhair baƙin ila ƙiyamis sa'a. Wallahi duk yadda aka kai aka komo, alkhairi yana nan daga nan har tashin alƙiyama. Ba za a taɓa lokacin da za a rasa alkhairi ba, sai dai lokacin da Allah ya kai mu ƙarshen duniya, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗanda za a tashi alƙiyama a kansu su ne shirarun nasi, shirarul khalq, waɗanda yake babu alkhairi a tare da su, ba a faɗin la ilaha illallah a wannan lokacin. Shaitan zai bayyana ma mutane a lokacin nan ƙarshen zamani, bayan Allah ya aiko wannan iskan da za ta zo a ƙarshen zamani, Allah zai aiko wata iska wacce za ta zo, duk wanda ta shafe shi ya shaƙe ta, ta hammatan mutum take shiga, duk wanda ya shaƙe ta sai Allah ya karɓi rayuwarsa, in dai yana da imani. Duk mummuni mai imani in ya shaƙi wannan iskan zai mutu, sai ya kasance duniya ya rage ashararren mutane. Shi ne shaidan zai bayyana musu, ya ce me kuke yi haka? Su ce to me kake so mu yi? Ya ce ku ci gaba da bautan gumakanku mana. Shi kenan sai a koma bautan gumaka, a kansu ne alƙiyama za ta tashi. To kafin wannan lokacin ba za a taɓa rasa alkhairi a duniya ba. Da haka alkhairi yana nan a wanzu. Kuma a duk lokacin da kake ganin wata matsala, kana kallon wani sai kaga shi ba shi a cikin wannan matsala. Ko a cikin wannan halin da muke ciki, akwai waɗanda yake har yanzu ba su san wannan wahalhalin da ake ciki ba. Saboda ni Allah shi ne abu haka wa abuka, Allah shi ke sa dariya, shi ke sa kuka. In Allah ya ga dama ka yi dariya, haka za ka yi ta dariya, ba ka san ana kuka ba. Ran da Allah ya ga dama ya sa ka kuka, haka zai sa ka kuka, ka yi ta kuka, kamar ba ka san ana dariya ba. Duk wannan halin da muke ciki na ƙunci, yanzu wani yana nan shi kuma yana ta godiya ga Allah ne, a yanzu ne haske ta buɗe masa, bare ya yi buhun masara, satin da ya wuce ake gaya mun wani ya yi buhun masara 30,000, a lokacin da buhu ɗaya ya kai naira 80,000, ya yi buhu 35,000, buhu 35,000 ya noma na masara, kowane ɗaya naira 80,000. To 80,000 ɗin nan sau 1,000, ina ɗan lissafi, ka ɗauki buhu 1,000 kawai, ya sai da shi akan naira 80,000 sau 1,000, nawa aka samu? Ko ko babu ɗan lissafi? A ba sai ka ɗauko waya ba, 80,000 sau 1,000. To in ba ku ba da amsa ba, da wanda ke da certificate ɗin degree akan mathematics za mu karɓa, ya dawo mana da shi. Miliyan 80. To yanzu misali ana taɗin buhu 1,000, yana da naira miliyan 80. To ya yi buhu 35,000. Misali mu ɗauka miliyan 80. To miliyan 80 su 35. Kuna ji irin wannan mutumin zai kukan da mu muke yi? Kuna ji irin wannan mutumin yana cikin ni'asin da yake wai dun ya ji kana kukan rashi na abinci, zai fahimce ka? haka rahamar Allah take lokacin da Allah ya takura wani a lokacin nan Allah ya sake mu wani lokacin da Allah ya talauta wani a lokacin Allah ya azurta wani lokacin da Allah ya kaskantar da wani a lokacin nan kuma ya daukaka wani haka Allah subhanahu wataala ya wanzar da duniya wannan yana nuna maka cewa duniya ba ta rabuwa da alkhairi daga nan har tashin alkiyama shi yasa shi mummuni duk mummuni mutun na Allah mai arashi shi kullun kawai aljamil yake gani kawai mai kyau yake gani idan ya ga wahala a yau zai fahimci wannan wahalan sila ne zuwa ga dadi in ya ga talauci zaton da zai ma Allah wannan talaucin sila ne zuwa ga azziki da wadata Allah ya saka alkhairi idan ya ga tabarbarewar abubuwa zai kyakkyawan zaton cewa wannan hanya ce zuwa ga daidaiton al'amara amma ka komanta da wata shimfiɗa da muka yi a baya wannan zai biyo bayan ne in fa ina tunani na gyara in ana samun ilimin yadda za a yi ai gyara in ana aiki da ilimin da aka samu na gyara kun gani to Allah subhanahu wataala zai haifar da mai kyau shi yasa malaman abin nan tahzib malaman aqida waɗanda suka san Allah suka san yadda ya kamata ka rika kyakkyawan zato ga Allah suna da wata magana suna cewa kullama zadat tahaddi zadal amalul jamil duk lokacin da kalubale da wahala ce yawa to mummune kuma a lokacin nan ƙara kwaɗayin su ga Allah yake yin yawa ba wai suna ƙara shiga cikin wahala suna ƙara nisa da Allah ba suna kangare ma Allah suna ma Allah mummunan zato suna shirye-shiryen saba ma Allah wai shine zai haifa musu da walwala mummune ba haka suke ba suna ƙara fada cikin jarabawa suna ƙara komawa ga Allah domin mene su suna ganin mai kyau ne a gaba wal mahzum man hazamat nafsuhu duk wanda ka ganshi dan kwafaffi wanda ya kasa cimma abubuwa na alkhairi a rayuwarsa to sai dai wanda zuciyarsa ta mutu wanda zuciyarsa ta mutu wa'ancan abubuwan da muka lissafo a farko bai da su baya tunani ballantana ya sami ilimi ballantana ya aiki a mutumin da bai da komi bai da kosisi sai ya je da kali nan ya zauna yake fira in ya fara fira tun safe sai azhar babban firan da ake yi shine ana tattaunawa ne shin tsakankanin Tinubu da Atiku wane ne yake kuɗi kun gani wannan tunanin zai haifar mishi da wani amfani a rayuwarsa sai dai ni sai dai bata lokaci a banza sai dai cusa ma kanshi bakin ciki da tashin hankali sai karerai da giba da shedan zar dan in ya dauko batun cewa aka ce mishi ai Tinubu yana da kaza yana da kaza yaji dala miliyoyi ne zai ta kara mishi damuwa ne da bakin ciki shi kuma ba gashi ba shi da kosisi dan me ne zaka reni damuwa ta dame ka ina kun gani zai ta kara ma kanshi damuwa ne ya ta kara ma kanshi bakin ciki ya kara mummunan zato ga Allah cewa mu dai kawai rakiya muka yi yanzu fa shi wani Atiku fa yana da estate a Dubai yana da estate a Ingila yana da kaza yana da kaza yana da kaza a bankin kaza kawai yana da dala miliyan kaza in ba ka taba ta makan ka lokaci a banza ne da ka tsaya kana wannan firan banzan da ba shi da amfani gara kai tunanin ya za a yi ni yau din nan kafin yau ta wuce ya za a yi in samu naira 5,000 kun gani tunanin kenan to yanzu wata hanya zan bi in samu 5,000 hanyoyin ai suna da yawa hanyoyin suna da yawa to ni yanzu ban san sana'ar da zan yi ba to ai ya kamata in shawarci ƙwararru dan Allah wani ƙwararre ne dan kasuwa ne shekaran shi 30 a kasuwa wani ya za a yi don Allah in samu aikin da zan samu naira 30 yana iya gaya maka kai kaza ko kai kaza yana iya baka hanyoyi 5-6 in ɗaya daga ciki ba ta maka ba ɗaya za ta maka to a kana nan kana zauna da kai da aka tunanin ma babu to ba tunani ya za a sami ilimi babu ilimi to ba a sami ilimi ballantana ya aiki da ilimi kun gane to ya za a yi kacin ma nasara ya za a yi cimma nasara shi ya sa babu yadda za a yi ka ga wanda yake wato ya riga ya mutu sai dai wanda zuciyarshi ta mutu Hausa suna da karin magana da suke cewa babu maraya sai rago yanzu inda zan bamu dan wani karamin aiki kawai a nan yankin ka ɗauki baya karama ka kai kilomita ɗaya ka ɗauki gaba kilomita ɗaya nan ma nan ma dandalin fira guda nawa ka sani za su ke da dugu me ake cimma a wannan dandalin firan me ake cimma don Allah ku gaya min wanda ya san dandalin firan da ake cimma wani abu na alkhairi kun gane to a irin wannan halin ne wai ɗan Najeriya zai zo yana kuka wai ba yi da shi sama tana ruwan zinari da azurfa sayyidina Umar ya ga wani bawan Allah an gama sallar juma'a ya koma ya sandare a masallaci tilawa yake fafatawa tilawa yake fafatawa yana daga hannu yana addu'a Allah ka azurta mu Allah ka azurta ni Allah ka ba ni kuɗi sayyidina Umar ya samu sandan shi ya rab kamar yace an ce maka sama tana ruwan zinari da azurfa ne ka taba ibada to abinda Allah ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah in an gama sallah to fantashiru awatsu aban kasa wabtaghu min fadlillah aje a nemi falalan Allah subhanahu wataala amma wadhkurullaha kaseeran a hada shi da bin Allah la'allakum tuflihun to an gama juma'a ko an gama sallah ya zo ya bi kunkurin da a masallaci yana nan muni shi mu muna cikin halin yau muna cikin halin ni yasi to ya kamata inda da hali ne manya zani shi kasuwanni guda nawa ke kewaye da kai kasuwanni guda nawa ke kewaye da kai kar ku manta ƴan uwa a garin nan an yi lokacin da za mu ga mutum ya zo daga Sokoto ko daga Zamfara zai zo kana rena shi kana walakanta shi a gabanmu zai kafa ɗan tebur ba ma tebur ba bai isa tebur ba kwali in ya ɗan samu ɗan kuɗin shi a lokacin nan kila bai wuce 700-800 ba sai ya je kasuwa sai ya ɗan siyo chocolate ya ɗan siyo kaza ya ɗan siyo kaza akan kwalin yake ɗora hajarsa ko faranti bayan wata ɗaya biyu uku sai ka ga ya ɗan yi tebur bayan wata huɗu biyar shiri shekara sai ka ga ya kama ya ɗan yi wannan ina ɗan wani shago da ake haka ɗan abin nan daga nan sai ka gan shi ya buɗe shago ka je kasuwan cidin wada da kasuwan sabon gar akwai irin waɗannan manya-manyan attajiran daga irin wannan hanyar suka fara daga irin wannan hanyar suka fara a gabanmu fa amma kai ɗin da kake mishi kallon banza kana ai arewawa ne kai da kake mishi wannan kallon walakancin kai za ka je shagon shi da Allah malam buba da Allah ba ne irin can taliya ya ce to kagar nan na baka ba kawo min kuɗi ba fa ni ba zan ƙara baka to dan Allah ne dai kai haƙuri dan ka cikin kwaye kaskantacce a wannan lokacin kun fahimta to ana zaune kawai ba tunanin ballantana a sami ilimin ballantana a je ai aiki kuma cikinmu ba mai tada wani ga waɗansu matsaloli da suka yi mana tabaibayi wanda suka hana mu cin nasara bari in kawo muku sai dai ku yi haƙuri sarauta gidan sarauta duk gidan sarauta za ka ga a mace yake saboda mu an nuna mana cewa gidan sarauta su maɗaukaka ne su ba sa ƙasƙanci wai gidan sarauta to ba sa kaskanci da haka yanzu dan gidan sarauta ba zai je sana'an da zai ce miki kanshi ya wuce miki familyin sa ba abin da ya rige masa kawai nadi idan ya nadi an gani an ce an kashi dadi ya ta hura hanci amma in ya san inda zai samu 3000 wallahi rannan muka yi wata janaza akwai wani attajiri muna tare da shi haka wani mutumin mutumin alkhairi ne attajiri ne mutumin alkhairi ne duk wanda ya san shi da alkhairi ya san shi kuma shi mutum ne na mutane haka naga hakimai da yawa suna zuwa akwai manya manyan hakimai inda nan ga maka suna ganin shi sun fi shi matsayi a hakimci shi ma hakimi amma ka sai ran kashi dadi a toto zo mana yana da kumbar fusa ya sa aljihu ya ba wannan dan karba to ya za dan abin nan kaman da ka cikin zuwa kai wallahi musta'an da an hakura an cire wannan rawanin an je an yi abin da zai amfani kai mun karantar da ƴaƴanmu da jikokinmu family sun gina akan wannan to da yafi mana amfani fiye da kawai mu zauna a zauri sai dai alƙa mana jinjinan da yake bata da tabbas ila kun fahimci magana wannan na daga cikin matsalolin mu a wannan garin cikin matsalolin mu baya ga wannan hakimcin ko abin nan sarautan to na gaban mu ma a da can sun motsa amma abin ban al'ajabi daga baya sun yi bacci a da kowane gida zaka ga suna da sana'an da suka sanu da shi ko da ba karamin gidan ba ko da babban gidan can akwai sana'an da aka sanu da shi kuma ba abin kunya bane duk da abin kunya shine irin yadda Hausawa suka sama waɗansu sana'o'i kawan zuka suka bata waɗansu sana'o'i ko ba za su taɓa rayuwa ba sai da wannan sana'an fa aka ce maka wai wane wai kare ne wane wai kaza ne aka bata waɗansu sana'o'i kuma da gangar kawai wahayin shedan ko ba za fa mu rayuwa fa sai mun yi wannan sana'an in masu wannan sana'an suka yi yajin aiki kowa sai hankalin shi ya tashi a garin nan amma muka zabo din sana'o'i muka bata su muka nuna wasu na kaskanci ne aka ce ai gidan wa gidan suka za yake kaskanci ne wai ko aure ba a bashi a'a na san misalan su ai ni ban kawo bane ustaz to wannan yana daga cikin matsalolin mu a takaice da abin da nake so ku gane duk wanda ka gan shi daskararre shantakakke wanda bai cimma komai ba a rayuwarsa to wanda zuciyarsa ta mutu ne shi yasa cikin hadisi manzon Allah ya ce man qala halakan nasu fa huwa ahlakuhum ko fa huwa ahlakahum duk wa'annan wasu sallam wanda yace mutane sun halaka to fa huwa ahlakuhum shine mafi tabewan cikin su duk wanda ya dubi mutane ce ai mutane duk sun halaka manzo Allah ya ce to shine mafi halaka ko kuma fa huwa ahlakuhum shine dai ya halakar da su amma Allah bai halakar da bayin shi gabaki daya ba kun gane sannan manzo Allah sosai ya faɗi a cikin hadisi fa innan nasra ma'a sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra duk inda kaga an ci nasara wallahi sai an yi hakuri ba a rana ɗaya bane ake kullawa ko sannan ai amfani da shi sai an dade ana yi to mu ga rajefa in mutum ya fara yanzu sana'a yanzu ko ya dan fara wani abu nan da nan zai ha'inci sana'an da kai ganganci yanzu ka samu wani matashi ka ce naga kana da basira kana da lafiya zo mi sana'a gani da kuɗi kai kuma da ƙarfi da lafiya ga 100,000 ka samo kaya kaza mu zo mu saida wallahi cinye kuɗin zai daga nan ka ƙara magana da shi da zai haƙuri har a gini to sai ka ji daɗi shi ma ya ji daɗi har ku gina wasu to amma yanzu yana samun wannan kuɗin a hannun shi sai ga wayan da ke hannunsa shi ma yanzu yana son touch me ba irin wannan wayan yake so ba
cikin kudin sana'an nan zai je cire naira 40,000 ya je sai torch wannan torch din wani amfani zai masa bai da wani amfani illa kawai ya rika sa data yana shiga yana kalla kalle yana chatting yana waye yana waye ba zai haifa mishi da kawai naira daya ba abin da yake yi duk ba dabi'an mu kenan ba nan wane ne ya fita daga cikin wannan matsala kullun yana recharging din wayarsa ko dai recharging na magana ko recharging na data datan nan ba ta ja mishi naira daya a wata daya ba ta jawo mishi naira daya a wata daya ai wannan kyalle wannan shiriri ta da hauma-hauma ne yana magana wai masu mai ne wannan hauka ne da rashin kan gado ai wannan hauka ne da rashin kan gado da daure makasala da zaman banza gindi duk shine wannan matsala wai mutum yana son yi arziki amma yana kwance bari ka ji ka'idan da malamai suka faɗi wallahi duk wata cin nasara a duniya kuna jira da kyau duk wata cin nasara a duniya sai an bi ta gadan wahala akwai gada ta wahala duk wanda ka ga ya ci nasara a duniya wallahi sai da bi ta gadan wahala babu wanda tarihin duniya ta tabbatar da ya ci nasara bai bi gadan wahala ba babu ka dauko annabawan Allah gabaki ɗaya sune kololo wanda suka ci nasara a duniya ka gaya min annabin da bai dandana wahala ba akwai annabin da yake ma sai ta kai ga an kashe shi akwai annabin da ya samu shekara 950 yana wa'azi amma ne Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil amma sai Allah ya mishi wanta goma shi sai Allah subhanahu wata'ala waja'alna dhurriyatahu humul baqin wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala nuhin fil alamin dubi irin wannan kyakkyawan cin nasaran da ya samu amma fa sai da ya wahala har sai da yake ga ma Allah rabbi inni da'utu qaumi laylan wa naharan falam yazidhum du'a'i illa tarara wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'an fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum asaru wastakbaru istikbara bai dan dana kuda ba to sannan sai ga cin nasaran ta zo annabi ibrahim ba dai shine khalilur rahman ba sai da aka jefa shi wuta malaman tarihi suka ce kwana 40 ne a cikin wuta sai da ya bar garin su ya hijira annabi musa sai da ya hijira sai da makiya suka taso shi a gaba za a kashe annabi yusuf sai da ya gidan yayi shekara 7 annabi yunus sai da kifi ya hadiye shi la kwankwane shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka kore shi daga garin makka haka ya tsaya kallon makka ya ce me yake makka kin Allah ya san ina son ki baicin mutane na sun kore ni daga cikin ki da ban fita ba to ka gaya mun wanda yake son ya ci nasara ko daukaka ko arziki sai ya ce wai yana zaune a wuri daya ba zai wahala ba kawai a kwance akan gado ne wai yana mai ne ai wannan ban taba ganin abin da aka zo da shi aka mai da matasa mahaukata ba sai wannan kamar wannan to shi yasa duk abin da za a yi sai an sanya hakuri an samu tsawon lokaci ana yi sai ka san cewa duk inda ka ji an ce an samu kwarin yawan damuwa to damuwar ta fara zuwa tukuna sannan sai ka tabbatar da cewa duk inda aka samu wahala to akwai sauki wannan alƙawarin Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama arashi na burge shi abin da ake nufi da arashi shine duk wani abin da zai shigar da farin ciki da walwala da natsuwa a cikin zuciyar dan adam ya zaburar da shi ya miƙe aiki ya bude mishi kofofin kyakkyawan zato ga Allah da kwaɗayin abin da ke wurin Allah zuciyar shi ta natsa ya yi aiki din ya cimma nasarorinsa to wannan abin shi ake kira arashi kuma duk wanda Allah ya azata shi da wannan to sai ya kubuta daga cikin matsalolin rayuwar duniya wanda ba sa karewa yau idan matsala kaza ta kare to matsala kaza za ta zo duniya Allah ya halicci mutane fi kabadin laqad khalaqna al-insana fi kabad babu yadda dan adam ya zauna babu jaraba a duniya babu yadda za a yi ka zauna ba jarabawa sai dai a ce wata jaraba ta tafi to wata za ta zo in wata ta tafi wata za ta zo to amma wata hanya ne za ka bi ka warke ya zama baka da wata cuta na jarabawoyin rayuwar duniya to shine idan Allah azurta ka da arishi. Idan Allah azurta ka da arishi, duk inda aka zo baka kallon abu, kana kallon negative and positive kake kallon shi. To a lokacin nan Allah zai taimake ka. Sai kaga mutum ya tashi daga tabarbarewan al'amari ya koma succeeding. Sai kaga mutum ya tashi daga sharri ya koma alkhairi. Sai kaga mutum ya fita daga cikin matsaloli ya koma cikin walwala. Sai kaga kunci ya koma sauki. Duk ko wanda aka yi rashin dace ya rasa arishi a rayuwarsa, to wannan shine zai rayu cikin a bank kunci wa bik da wahala wa waham da bakin cikin gaba wa gham da bakin cikin baya, ba shi da arishi bai san Allah ba, ballantana ya kyautata fito ga Allah, ballantana ya tunanin yadda za a iya fita, ballantana ya miƙe ne aiki tukuru wanda zai fitar da shi, sai dai ya fada cikin miƙe kafa da hutu. Shi yana son hutu ne. Galibin mu ga mu nan fa ƴan uwa fa an riga an gama da mu fa, galibin matasan nan ga mu nan kuna da lafiya, kuna da basira, amma kowa hutu yake so yanzu. Akwai wani daga cikin matasa aka samu wani aiki na birkilanci, kullum zai zo halako ita zan samu 200 nan, wallahi ina son in je in gaida gugona wanci, wallahi ina son in je in sai sabulu, kullum aikin kenan. Sai aka samu aiki ya zo shi ma ai aikin birkile da shi, ya samu abin da ya samu. Ni na same shi na ce to ga aiki nan, zan ma ma'aikacin magana domin a sanya ka cikin lissafi. Ya ce to da aka waye gari sai zo ce min gaskiya dai ne nazari wannan aikin ba zan iya yin shi ba. Na ce to alhamdulillah, alhamdulillah Allah shi ba musa. Karka ce kuma zai ji kunya ba zai zo ya roƙa gobe, wallahi sai da ya riƙa zon kuma yana roƙa. Wannan irin kaskanci ne da walakanci. To shi yasa kyakkyawan zato ga Allah ka maƙalƙale ma kwaɗayi a wurin Allah, ka yi amfani da irin abin da ke hannunka domin ka samu wanda baka da shi. Shi ne arifi, ka yi amfani da daman da ke hannunka don ka samu abin da baka da shi. Yanzu kana da 10,000 ne kawai, to 10,000 nan ka yi amfani da ita mana, dama kai sana'ar da kake so ka yi 100,000 ne ake nema, to amma baka da 100,000 sai 10,000. To sai ka ce yanzu shikenan ba zan yi sana'ar ba, a'a, dauki 10,000 nan ka jalauta shi, ka ribace shi, ka ga yadda za a iya koma maka 100,000 sai ka kai ga sana'ar da kake nema. Kun gane da kyau? A'a, sai ka ce to ni sana'ar da zan yi rabin miliyan ne, kana jiran sai rabin miliyan ya zubo daga sama daga masallacin nan tsakiyar shi kawai sai ga rabin miliyan ratatatata kawai sai ka kwasa. Kai aljinuna fununi, irin naka hukan kenan kai kuma. Sai ka ɗauki wannan 10,000 da ke hannunka, sai ka jalauta shi, ka ribace shi, ka ribace shi, sai koma 100,000. A'a, yanzu kai kana neman ne ka samu ilimi iri kaza, to yanzu ka ɗan yi ilimi kashi ɗaya cikin uku wanda kake nema, to yanzu bari ka je ka ɗan samu wata sana'a kuma wanda za ta ɗan baka kariya, wannan ilimi na mataki na biyu da kake so wanda zai rufa maka asiri. Haka ake gudanar da rayuwa, ba rana ɗaya kowa da kudan shi ya dangane ya hai, ko Dangote wallahi ba rana ɗaya dangane ba. Sai da ya daɗe yana yi. To shi ya sa shi arashi ƙarfafan gwiwa ne, zaburarwa ne a kan yin aiki tuƙuru, ya kuma taimake ka ka samu abin da kake kwaɗayi. Wanda Allah azurta shi da arashi, ko kuma al'umma, ko kuma duk jama'an da take da arashi, suka ce to arashi ke maida ƙasƙantaccen gida ya koma babban gida, gidan mulki. Arashi, saboda bai yadda ya giving up ba, bai yadda ya saranga ba, in ya kwatanta na farko ya faɗi zai kwatanta na biyu, in ya faɗi zai na uku, in ya faɗi zai na huɗu, in ya faɗi zai na biyar, waye ce yanzu to ni na daina, bai yadda ba. No retreat, no surrender, ba gudu ba jiya da baya. Kun gane? Haka ka'idan take. Yanzu sai ka ce bari ɗan je in ɗan kwatanta harkan customary misali. Za ka ɗan fara sai da ‘yan haja a anguwa, sai ka ga duk bashi ya tace ka, ka samu tasgaro. to ba za ka ce shikenan to a zauna haka kai za ka zauna cikin bakin ciki da tashi hankali sai ka ce a to bari in koma kuma in kwatanta sai da abin da yake kaza in baka ci nasara ba to bari in koma harkan gona in baka ci nasara ba bari in koma harkan kaza sai ka samu kofofin neman arziki guda 10 guda 20 guda 30 sai ka ga yadda za a yi ka abin nan Allah madaukakin sarki ba zai kunyata ka ba amma daga samun matsala daya ka ja hannu ka ce shikenan ni shikenan to da zauna hakan wallahi to kai zaka zauna cikin rashi da talauci da kakanika yi ba kuma zaka fita ba in ilimi ne haka zaka zauna cikin jahilci ba zaka fita ba da haka ake bi in an bi wancan hanyar ba ta fitar ba sai a bi wannan hanyar sai a bi wannan hanyar sai a nemi taimakon Allah da haka arashi shike gadar matalaka da arziki arashi shike gadar da kaskantacce zan wadaukaki ila kun fahimta baicin arashin ya za a yi mutun ya dauki miliyan 1 sai ya ce bari in je in sai haja ya fasarantar da miliyan 1 nan ne amma saboda irin kyakkyawan zaton da yake cewa zan ci riba sai ya dauki miliyan 1 sai ya je ya salwanta sai kuma kaga Allah subhanahu wataala ya sa ta koma miliyan 1 da ribi zuwa wani lokaci to arashi kenan ai shi yasa a wannan gaban yake da buƙatuwan duwo fadin Allah subhanahu wataala huwal ladzi ja'alakum al-ardha zalulan sai ce ni famshu fi manake bai Allah ma ya kawo kalma mai sauki da kowa zai gane ma'anar famshu daga almashu almashu ba shine tafiya ba Allah ce shine ya shimfida muku ƙasa ya horar muku da ƙasa ta zama horarriya ka taka ta yadda kaga dama ka haƙa ta yadda kaga dama kai abin da kake so a kanta sai Allah ce famshu fi manake biha ku tafiya a kusuroyinta wa kulunir rizqihi ku je ku ci gaba da cin arzikin Allah wannan yana nuna maka ka dawwama ne a wuri ɗaya koko ka faɗi kai faɗi tashi a rayuwa kai faɗi tashi famshubi manake da Allah ce ku yi tafiya a kusuroyinta in ka buga yamma bata fitar da kai ba dawo kai gabas in ka buga bata fitar ba koma arewa in ta buga bata fitar da kai ba je ka tsakiya haka nan Allah subhanahu wataala ya bada wani strategy wanda ake samun arziki a buga nan tunda ce famshu fi manake biha wa kulu min rizqihi a wata ayin Allah subhanahu wataala ce walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha mun zaunar da ku a ban ƙasa kuma mun sanya muku arzikin ku da abin rayuwar ku a cikin ƙasar nan me Allah ke nufi ku je kun yi ma ku je kun yi ma a wata ayin Allah subhanahu wataala yace fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wa batagu min fadlillahi ku watsu a ban ƙasa ku je ku nemi falalan Allah to wanda ke dawwami a dakalin anguwansu ku ga min yadda za a yi fita daga cikin kunci ku ga min yadda za a yi arziki ku ga min yadda za a yi fi ƙarfin buƙatuwar rayuwarsa sai dai hasada ta cika zukata idan ya ganka ka ruko leda ko kasuwar buhun shinkafa sai ya rika ganin haula imanna Allahu alaihi min bayna ka gansu nan su suka da baki da Allah ya hana mu bawan Allah fita ka je ka nima ni fita ka je ka nima ba batun yanzu wai mun misali wa'annan wai su ne kana jin haushin wani jin shi yanzu yana da samu kai baka da shi menene jin haushi a ciki kai ma je ka nima irin yadda ya nima kai ma je ka nima shi yasa kaga akwai annabawan Allah wannan kawai abadi misali annabi Nuhu arashi ya gudanar da rayuwarsa kai baicin haka a ce ka shekara 900 kana wa'azi amma Allah ce wa ma amana ma'ahu illa qalil kololon abin da malamai suka faɗin wanda suka yi imani da annabi Nuhu shine mutum 80 shekara 900 kamar ka ce kowane shekara 100 mutum 10 ne ke musulunta kowane shekara 100 kenan kowane shekara 10 za a samu mutum 1 kai wa'azi shekara 10 amma a ce mutum 1 tak ya karba kai annabi Nuhu akwai arishi Allah kai alkhairi ga annabi Nuhu amma fa bai dina ba sai dai ya samu shekara 950 jama'a amma duk da haka wa ma amana ma'ahu illa qalil Allahu akbar ka dubi irin yadda girman arishi a gurin annabi Nuhu yake bai yanke kauna daga rahaman Allah ba bai give up ba bai saranda ya miƙa wuya ba ina nan dai ana ta fafatawa har sai dai ga abin da ya ture ma buzu nabi annabi aqo bayan ya rasa ɗansa na farko, ya rasa ɗansa na biyu. Tsawon lokaci, malaman tarihi suna cewa kusan shekara 30 ne da wani abu, amma ya yi giving up, bai yi ba. Kai, rannan yana zaune kawai sai ya ce ma ‘ya’yansa, izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillahi innahu la ya'su min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Bayan shekara 30 fa, da ya mutu, ana zaton ya mutu ko ya bata. Ai, yana nan zuciyar shi na kikkiawan zato ga Allah, cewa Allah zai dawo mishi da ɗan shi. Kawai rannan ya ce ma ‘yan uwan nan, kai, izhabu, ku tafi. Fatahassasu min Yusuf wa akhihi, ku je ku nalbo labarin Annabi Yusuf da ɗan uwansa. Sai blokin din duk wani magana da za su kawo, ya ce wala kai asumin rauhillahi, kar ku ɗaya da tsammani daga rahman Allah. Innahu la ya'su min rauhillahi illa qaumul kafirun, babu wanda ke ɗibara kauna daga rahman Allah sai kafiri. Shine baya ganin Allah ya isa yi, baya ganin Allah zai iya canzawa, baya ganin Allah ala kulli shay'in qadir, sai ya rika ganin ai wannan halin da nake ciki ba wanda ya isa ya canza ta, la Allah wala wani Allah. To kaga wannan ai kafirci. To haka ya kamata mu zama a Najeriya. Izhabu fatahassasu min mene ne zamu ce? Minar rinke ɗin da ko nima, wala ta yasu min rauhillahi, kar mu yanke ƙauna daga rahman Allah. Kar mu yanke ƙauna daga rahman Allah. Kai, su karan kansu ‘yan uwan Annabi Yusuf, tunda ‘ya’yan Annabi ne, sun kwankwaɗi tarbiyya daga babansu. Akwai wani abin da Ƙur'ani ya kawo wanda zai sa ka zauna kai nazari kai tunani da hankalinka. Lokacin da suka yi ta godo da Annabi Yusuf, amma a lokacin ba su gane shi ba, akan ya ba su ɗan uwansu su koma wurin babansu. Sun godo, sun godo, sun godo. Annabi Yusuf ya nuna musu ina, ai ba zai yiwu ba. Sai Ƙur'ani ya ce falam mastai asu minhu khalasu najiya, yayin da suka ɗeba tsammani cewa ba zai ba su ɗan uwansu ba, sai suka koma suka ce to mu dai mun yi Allah ya isa. Haka suka yi? Ba haka suka yi ba. Sai mai Allah ya ce mana khalasu najiyan, sai aka koma aka yi mitin aka sake taku. Ko ba ku gane ba? Falam mastai asu minhu, sun yanke ƙauna cewa yanzu dai wannan sarki ba zai bamu ɗan uwannan namu mu kai mu babanmu ba. To me kun ce to shikenan, me Allah ya isa, mun baka da Allah. Ba wani magana mun baka da Allah. Khalasu najiyan, sai suka sake kebewa aka sake mitin a sake tattauna ya za a yi a samu mafita daga wannan halin. To shine a lokacin nan ne qala kabirum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min Allah wa min qablu ma farratum fi Yusuf falan afraha al-ardha hatta ya'dana li abi aw yahkum Allah li huwa khairul hakimin. Kaga yadda ba a ɗiba tsammani daga rahman Allah, arshi ake sawa sai a cimma nasara. Sannan ɗauki Annabi Musa da ya wata magana ga manniya, ya ce la abrawa ta abluga majma'al bahrain aw amdiya huquba, ba zan koma da baya ba ko dai in kai target ɗina majma'al bahrain kenan, inda tekuna guda biyu suka haɗu, ko dai in kai wannan aw amdiya huquba, ko kuma in yi tafiya huquba ɗaya. Huquba ɗaya shine tafiyan shekara 100, shine huquba, ko shekara 80. Waɗansu malamai suka ce shekara 80 shine huquba ɗaya, ko shekara 100. To Annabi Musa ya ce la abrahu, ba zan huta ba, ba zan jiya da baya ba, ba zan sallama in mi ƙauya ba, hatta abluga majma'al bahrain, sai na kai inda tekunan nan suka haɗu guda biyu, aw amdiya huquba, ko da ko zai kai ni sai na tafiyan shekara 100. Akwai giving up a cikin wannan tafiyan? Babu. Ni mai ilimi zai shi, ko bai sami ilimin ba? Ya sami ilimi. Shi yasa a cikin almara, wannan almara ce, a cikin almara malamai masu hikima suka kawo labarin wani bawan Allah wanda yake da arshi a rayuwarsa. Suka ce akwai wani ɓarawo, wannan ɓarawo ya je zai wuce ta gonan wani manomi. Shikenan ya gaida manomi, ya aiki ya kaza, ya ce alhamdulillah, ya ce to bismillah zo mu shafara. Suka shahura suka tashi da ɓarawo. Sai ɓarawo sai ya ce mai gona, kaga kayanka da ka zuba su a bakin titi a bakin gona, to zan maka nasiha daga yanzu in zaka aje kayanka ka aje su kusa da kai a cikin gona amma ka aje su a bakin hanya wani barawo yana iya zuwa ya saci sai yace eh ka ga mun gaskiya to mi komu yace ina fa mi komaka ai an fara kenan daga yanzu ai satan an fara ta daga yanzu ne da haka na riga na saci sai da shafara mai gona ce to je kana baka da Allah Allah isa ya tafi sai ya sace ganin wani mai gonin shi ma amma shi wannan mai gonin ba irin na farko bane shi ma da suka yi hakan sai ya ce to ya sace kaya zai zura ya gudu mai gona ce dakata dakata sai ya kira ɗaya daga cikin yaran da suke aiki a gona ya ce wani ka koma in ka koma gida ka gaya ma tsohuwata cewa idan matata ta haihu a raɗa maɗa suna kar a jira ni idan yarinya ce mace ta isa aure a aurar da ita ni gudun shekara da shekaru ya kama ni ɓarawo mu je sai ɓarawo ya watsa musu ka ce wannan matsiyaci ne sai watsa to kaga inda rashin ni ƙauya da saranda yake tasiri ta haka kawai kana zaune a Najeriya ka ni ƙauya kai saranda da talauci da rashi da jahilci baka ni in kai tunani da za ka yi ka fita ba shi yasa kamar yadda muke cewa kai amfani da ƙwaƙwalwanka kai tunani sannan kai aiki da abin da ka gane tunda ai dama manzo Allah ya ce ihris ala ma yanfa'uka duk abin da zai amfane ka ka sa kuɗi a ciki ka sa kuɗi a ciki kai shi haika to kai tunani da ƙwaƙwalwanka abin da zai amfane ka ko a tattalin arziki ko a ilimi ko a lafiya ko a kyautatan zamantakewa kai amfani da ƙwaƙwalwanka sannan kai aiki duk abin da ka gane kai aiki bil haqqi ba kasala ba san jiki kar ka tsaya kana bin haushin masu haushi in suna haushi ka nemi taimakon Allah sannan kai shawara da ƙwararru duk abin da ka tasa a gaba akwai waɗanda yake sun gabace ka sun fi ka sani sun fi ka hangen nesa kai shawara da su sannan ka sami ka bi tsari ka girmama tsari kar ka ce ni ba ruwana da wannan tsarin ka girmama tsari ko kasuwanci ne zaka yi ka fitar da wani tsari da za a iya recording din abu kaza ana recording din abu kaza me ya shigo me ya fita a bi tsari sannan a dade ana yi kar ka yi tsammanin wai yanzu ka fara a zuwa baduwar haka dai ai na san ne arziki baduwar haka ta zo kila baka tara ba sai ka ce aikin banza ne kawai a'a a dade ana yi lokacin da Allah zai kawo maka budi da haske baka sani ba sannan kuma ka zama wayayyen da za ka iya caccanza hanyoyin da kake bi wurin cimma abin da ka tasa a gaba kar ka ɗauki hanya ɗaya ba hanya ɗaya Allah ya bamu a duniya ba kun gani ba hanya ɗaya Allah ya bamu ba ai tun kana jariri Allah ya riga ya rufe wannan hanya guda ɗaya kana cikin cikin mahaifiyarka ita ce hanya ɗaya ce da kake samun cin nasara ka samu abin da kake nema shine wannan uwar hanji da ya da tsakankanin cikin uwa ya jikin uwa da jikin ɗa ta nan ne idan uwa ta ci abinci kai ma kake samu amma kana fitowa duniya Allah ya rufe wancan hanya guda ɗayan sai ya baka kofofi guda biyu nono biyu Allah ya baka ka tsotsa anan ka tsotsa anan ka tsotsa anan ka tsotsa anan tun lokacin da ka gama shan mama maganin hanya biyu ta ƙare sai dai dubun dubatan hanyoyi ga sanan to haka nan zaka zama kana amfani da dabara da wayau da kallon duniya da ci gaban duniya kana sabunta hanyoyin da zaka bi don cimma nasarar abubuwan da ka tasa a gaba har masu hikima suna cewa shi wanda ke da arishi yakan yadda yanzu ya faɗi don ya tashi gobe yakan yadda ya yi bacci yanzu domin ya farka anjima yakan yadda ai galaba akan shi yanzu domin ya tashi da ƙarfin shi babu yadda za a yi yaƙinin shi abin nan musibu su raunana mishi yaƙini tsakankanin shi da Allah babu yadda za a yi fitintunu da wahalhalu su raunana mishi imani sai dai kullun shi abin da ke cikin zuciyarsa ya san cewa man jadda wajada duk wanda ya kokari zai samu wa man zara'a hasada duk wanda ya shuka zai girba wa man fataha al-baba wa laja, duk wanda ya doge gurin bude kofa akwai ran da zai shiga. To kaji wa'annan abubuwan shine a cikin zuciyar mai arishi, amma ba sallamawa da saranda akan talauci ko jahilci ko wahala ko kunci ba. Da haka mutum ya girmama kanshi, ka sani cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba zai taɓa aiko mala'ika daga sama, a aiko da Jibril da Mika'il a ce to ku zo Nigeria ku yi musu tsare-tsare ku ga yadda za a yi a daidaita. Allah ba ya yin wannan, ka san wannan. Kuma ka gane cewa ga waɗansu ɗabi'u misalai na mai shu'umci da mai arishi. Shi mai shu'umci ko shi mai arishi kullum yana kallon ina mafita ne, kullum a cikin duk abin da ya faru ya za a yi a samu mafita. Shi ko shu'umi kullum yana kallon kai akwai fa matsala, kun gane? Shi kullum ka zo da wani abu zai ce maka da matsala. Shi ko mai arishi kullum ka zo da wani abu sai ce za mu samu mafita ta guri kaza. Sai ka duba ka ga rayuwarmu a Najeriya wanne muka fi riƙewa, gashi nan kuma mun kasa samun mafita. Shi ne mai abin nan arashi kullum ƙoƙari yake ya dawoma akan ƙoƙari, bai yadda da faɗi ba, bai yadda ba. Ya faɗi yanzu wallahi duk yadda zai ƙoƙuta sai ya ƙoƙuta ya tashi. Shi ko mai shu'umci kullum yana gani ina ai ni ban da wani abin da zan iya cimma, ai su wane ne suka cimma wani abu, su wane ne, su wane ne. Shi kullum yana ganin ni'iman da Allah ya musu ne, amma bai ganin ni'iman da Allah ya maka sa. Wallahi akwai mai kuɗin da yake yanzu inda zai samu lafiya rabin naka zai iya bada dukiyar shi duka ya samu rabin lafiyar da kake da shi. Kai ko nan kana nan kana ganin Allah bai maka wani taimako ba, wani taimakon da Allah ya maka. Me yasa? Saboda baka da miliyan, baka da mota, baka da kaza, da haka sai Allah bai maka wani taimako ba. Amma wani mai kuɗi yana nan, in aka ce ba da miliyan 500 ka samu rabin lafiyan da wannan matashin yake da shi, wallahi jikin shi na rawa, zai ɗauka ibada. Shi mai arashi kullum haske yake gani, hasken da ma waɗansu mutane ba sa gani. Shi yana ganin tar, ko da kuwa mutane su duhu suke gani. Shi ko mai shu'umci kullum makaho ne, hasken da ke ganin shi ma gaban shi ma baya gani. Ga haske a unguwansu, ga haske a garinsu, ga kasuwanni a garinsu, ga jami'o'i da cibiyoyi na ilimi a garinsu, ga malamai a majalis na ilimi na addini a garinsu. Amma shi yanayin yana nan bai ga inda zai nemi ilimin addini ba, bai ga makarantar da zai karatun boko ba, bai ga kasuwan da zai nemi arziki ba. Wani daga nisan duniya kofar gidanku zai zo ya nemi arzikin Allah kuma ya samu. Kai ko idan ka a makance yake baka ma gane akwai arzikin Allah a duniya ba, duk garin ku ka rasa ina arziki. Sai mutum ya zo maka ƙaryan, wallahi na fita na je na bincika dai ban samu ba. Waye ce maka sai lalai a unguwanku arzikin Allah yake? Waye ce maka sai lalai a cikin garin zariya arzikin Allah yake? Waye ce maka sai lalai ma a zariyan tukuna arzikin Allah yake? Arzikin Allah babu inda ba shi. Wani zai taso daga kilomita ɗaya ya zo a unguwanku, a nan zai zo ya sana'an shi, kuma ya gini ya samu, ya gina gida, ya gina ya aure, har ma in Allah ya bashi gamdakatar ya je maka. Kai ko kana nan baka ga kofar arziki ba a unguwanku? Dan shu'umci kenan. Mai shu'umci a mai arashi shi kullum yana kallon kurakuran jiya, yana gyara su ne domin ya haskaka gobe. Shi ko mai shu'umci shi kullum mai karayan zuciya ne. Shi kullum yana nan yana fangan-fangan ne, kawai shi karayan zuciya ne, kawai ya riga ya gama yanke ƙauna cewa ba zai taɓa cimma komai ba a duniya. Mai arashi kullum yana neman ina mafita, ina uzuri, ina hanzari. Shi ko mai shu'umci kullum yana kallon ina aibi, da haka shi yasa kullum tunda shi yana tare da aibi ne, kullum yana cikin kunci ne. Shi ne hadda wani abin ban al'ajabi, sai ka ga mutum yana kukan yunwa amma wallahi ya koshi fa. A ƙoshe yake, amma sai ya ce maka shi wallahi shi ne yana jin yunwa. Tsabin shu'umci kenan, wato ƙwaƙwalwanshi ma ba ta aiki. Ƙwaƙwalwanshi ba ta aiki, ya fi ƙoshi, amma yana nan yana jin yunwa. Lafiyan shi lau, amma yana nan yana ganin ban da lafiya. sai mutum ya sa makanshi wata dabi'a sai rika tafiya wani haka haka a gigefe ya ne meke damun ka wallahi rashi kawai sai ya sa makanshi wai shi bai da lafiya kai bawon Allah je kai wanka kai wanka ka samu kaya masu kyau ka sa ka miƙe tsaye ka je ka nemi fadaran Allah to shi umci ya hana shi bai da lafiya da haka shi yanzu dai kawai ina jiran da ya mutuwa ne kawai tawaffatu rusuluna kawai ina jiran mala'ikan mutuwa ne ya zo mishi bai da lafiya mai shi umci shi ne sai ta kukan talauci alhalin yana da arziki bari in muku dan abin nan la shakka akwai wanda ba su da shi ku gaya mun don Allah iyayen da kuka sani a nan kamar daga nan haka ɗan kusa nan wani mai balangu ne ko mai tsire ko mai nise da ɗanyen nama ya rufe tebakin shi a iya saninku wani mai balangu kun ga dai balangu wanda ka ga ci balangu ai ya gama da abinci ne ko mai tsire ko mai nama ɗanye don Allah wanne ne kuka san ya rufe tebur ɗin shi saboda halin da mutane ke ciki ba a zuwa ana sayan nama ana sayan balangu ana sayan tsire to tsakaninku da Allah wannan yana nuni akan cewa wannan yunwan da muke yama ɗiɗi da ita ta kai irin level ɗin da muke yama ɗiɗi da ita tsakaninku da Allah nake tambayanku kun gane batun da kyau akwai talauci amma bai kai level ɗin nan batun da har yanzu ana cin ɗai ana siyan nama ɗanyi ana miya ana cin balangu ana cin tsire kuma duk talakawa ne ba mutum Abuja ne zai zo zari ya siya musu tseren garinsa ba ko mutumin Abuja ne ko kwamishinoni ne da ministoci suke aikowa sai musu tseren zaria da balangu mu ne dai da ni da kai ne muke zuwa muna sayan wannan tsire da balangu to ya nuna cewa akwai nau'in arziki a tare da mu amma kukan talaucin mu yayi yawa bari in ƙara yin wata tambaya duk wanda yake rigan shi kwara ɗaya ne anan kwara ɗaya ce kaf a rayuwarsa wallahi tallahi in dai riga ta ce za ta yi mishi zan ba shi kala biyu duk wanda ya san tsakanin shi da Allah rigan shi kala ɗaya ne gaba da baya kala ɗaya ne ya ɗaga hannu nan na rantse maka da Allah zan ba shi kala biyu da Allah wanda ya sani kar ku takura wanda ya san kila kala ɗaya ne ya faɗi in Allah ya sa ka ga kana da rabo sai in baka kala biyu na tabbatar da ma yanzu na akwai ƴan uwa da za su ƙara maka wanda rigan shi kala ɗaya ne to kenan ya nuna nan babu mai riga kala ɗaya to ina ma iya cewa a nan gurin babu mai riga kala uku daga sama da uku ne zuwa gaba to na rantse maka da Allah sayyidina Abu Dharr rigan shi kala biyu ne a duniya sahabin annabi kenan dai ko rigan shi kala biyu ne a duniya sahabbai da yawa kayan su kala biyu ne a duniya da wanda suke sawa ranar juma'a ko ran idi ko in an yi baki sai kuma wanda suke sawa yau da kullum akwai ma gwamna da mayafin shi kwara ɗaya ne tak a duniya gwamna ne kuma cikin gwamnatin sayyidina Umar to anya wannan talaucin da muke ta yamu ɗaya da ita bata kai ga har mun yi ma Allah butulci ba mun ki faɗin alkhairin da Allah ya yi mana sai dai kullum mu faɗi jarabawa kana jin wannan ba zai fasata Allah ba ko da a ce babanka ne kullum ya baka amma kullum sai dai ka ji kana complain kana kai ƙaran babanka ba ka faɗin alkhairin da yake muku a gida amma kana faɗin jarabawan da kake ciki anya kana jin ba zai fushi da kai ba wallahi al-masalul a'la Allah yana son in yi maka ni'ima ka faɗi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith so ba mu faɗi ni'iman Allah ba sai dai mu ta complain akan jarabawan da Allah ya yi mana to duk rashin arishi ke kawo wannan shi mai arishi yana kallon ni'iman da yana tuna ni'iman da a mai arishi kenan wato mai shu'umci yana kallon ni'iman da ba ta ne yana mantawa da ni'iman da yake da ita ni yanzu ka ganni nan idan da a ce zan samu dama in iya ganin rubutu ba wannan gilashin wallahi shi zan fi so amma rubutun ba zai karanta ba sai an sa gilashi. To kai da Allah ya baka idan ka lafiyar kalau dan Allah baka jin cewa kai Allah ya baka wata ni'ima wanda ni ban da ita. Ina kun gane batun da kyau. Jadaddar in ka dauki waya sai kai ta haka, kai ta haka. Kai ko baka da wannan matsala. Amma shi ne shu'umci baya ganin wannan ni'ima. Baya ganin wannan ni'ima. Baka da wata cuta a tare da kai. Baka da wani nauyi a tare da kai. Amma in ka tambaye shi ka ce mishi bawan Allah Allah fa yi maka ni'ima ni din ni'iman ne shi bai ga Allah ya mishi wata ni'ima ba me yasa tunda shi ba mota yake da shi ba don haka shi Allah bai mishi ni'ima ba to haka ne shi umci yake masu hikima suna cewa ran mutum kamar ɗakin shi ne in mai ɗaki ya ga dama sai ya bude windina da kofa sai haske ya shigo sai iska mai dadi ya shigo in ya ga dama kuma ya rufe idan shi sai ya zauna cikin duhu da kuma rashin iska to kai ma ka zuciyanka take ya rage naka in ka ga dama bude zuciyanka haske ya shigo iska ya shigo in ka ga dama kuma ka zauna a rufe cikin duhu da rashin wadataccen iska ai kun gane azancin magana haka masu hikima suke cewa to a ƙarshe mu sani cewa tafa'ul baya musun wai akwai matsala arashi ba wai shine wai a ce ka daina kallon wai da matsala ba a'a in akwai matsala akwai ta shi yasa ba muka kawo hanyoyin da zaka duka fita daga cikin ta ai sannan arashi baya kore wai ka bi sababi shi yasa muka kawo yadda ake bi a fita daga cikin matsala bin sababi amma ka sani cewa kololuwan sababin da zaka bi ka fita daga cikin matsalolin rayuwanka ko na addini to shine connect abin nan connection din da ke tsakankaninka da Allah in akwai good connection ba network problem tsakankaninka da Allah to ka samu babban hanyar da zai gusar maka da matsalolin rayuwanka kun gani ka ga sallah arishi duk wanda ke cikin sallah in yana yin ta irin yadda manzon Allah ya tabbatar tana gusa mishi da bakin ciki da damuwa sai dai in sallan yana yin ta ne kawai gashi ga kaman shi kaga ambaton Allah arishi ne da zikirullahi tafama innul qulub arishi ne kaga addu'a babu abin da ke iya canza kaddaran Allah kaman addu'a arishi ne duk wanda yake cikin matsala ya zauna ya tasa Allah da roƙo da addu'a ya tawassuli bi abubuwan hanyoyin da ya kamata ya samu mafita a rayuwarsa arishi ne kaga neman ilimin addini arishi ne babba saboda zaka san Allah zaka san hanyoyi da ake bi cikin sauki a fita daga cikin halalu da kunci don babu wanda ya san rayuwa ya san jiya da yau zai kuma san gobe sai wanda ya san Allah wanda ya karanta Qur'ani ya karanta sunna kai riko da ilimi ne amfani sannan aiki tukuru arishi ne in ka cire kasala ka cire san jiki ka cire miƙe kafa sannan kuma duk dai abin da zai hada waɗannan shine irin kyakkyawan zaton da kake ma Allah da irin yadda kake gasgata alƙawarin Allah in kana ma Allah kyakkyawan zato kuma ka yadda alƙawarin Allah gaskiya ne in yace zai yi ya kuma yi ma an gani to Allah subhanahu wataala zai baka mafita akan dukkan halin da ka samu kanka na kunci ko na wahala zai ba al'umma mafita a cikin halin da ta samu kanta na kunci ko wahala zai ba ƙasa ma gabaki daya mafita a cikin halin da take ciki na kunci ko wahala to wannan a takeicen takaitawa shine abinda wannan khutuba ta idi ta kunsa da fatan abinda muka fadi daidai Allah ka bamu lada abinda muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka amfanar da mu da wannan haskakawa da wannan tambihi ko kuma fitar da mu daga cikin kunci da wahala Allah ka amintar da mu daga tsoro Allah ka ciyar da mu daga yunwa Allah ka yalwata mana ka haskaka mana Allah ka bamu ilimi ne yawa mai amfani Allah ka sa mu cikin muriyan basira da hikima da tunani ne kyau da ka ba daidaikun mu Allah ka zaburar da gangan jikin mu mai aiki tukuru wanda zai fitar da mu daga cikin dukkan kunci da dukkan wahala Allah subhanahu wataala ka tabbatar da gadagan mu akan di'a akan addini na gaskiya mu rayu akai mu mutu akai a ranar tashin alkiyama ka tada mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.